الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسنة بسنته إلى يوم الدين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. بكم السباء ومن جمسين صلاة والإدات إداء bakwai bakwai ne gautar alƙaida ko bakwai gautar alƙaida wata tsada a wannan shekara ta 1421 bayan kiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine Madina 30 ne daidai na da su 30 daidai ga wata daya shekara ta 2001 miladiya. Ya idan ba manta ba, mun fara babu salat, kuma wannan shine darasi na 80 na 90 daidai a cikin littafin namu Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Zai mun fara da babu salat, mun karanta wani adadi na hadisai a ciki. Karshen hadisin da muka tsaya a kanta shi ne hadisin Ummu Rukana, tare da riwayoyinsa wadda ta inganta da wadda ba ta inganta ba. A nan dai muka tsaya. Yau za mu tashi kan hadisin Abu Huraira. Wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun annikahu wassalaku warraja'a رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. حديث عن كتب رضي أبو هريرة الله قال الدابري أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. أبو الأمر رب داؤه جدهن جد جدتنك سريعة صلاة توسر سعمة ينجدك وهزلهن جد. Idan mutum ya faɗe su da wasa, kuma shari'a tana ɗaukan sa a matsayin gaske. Al'amura guda uku, in ka ce da gaske kake, to shari'a ma dama ta ita da gaske ne. In ma ka faɗe su kuma ka ce da wasa kake, ba ruwan shari'a, ka ɗauki abin gaske fafa, ba ja da baya. Manazili guda uku ɗin nan, na farko annikahu, ɗaura aure. Lokacin da na ce ga ɗa aurena, a bar wa kirki ta, na ɗaura maka ita, kai kuma ka ce na karɓa, ka zama matar kake. Matakar mun yi haka, muna nufin kulla aure. Na biyu wa talatu saki, idan mutum ya ce da wasan ka na kafi, sai kuma daga baya ce wallahi da wasan ki ta ba wani wata. Na uku wa raja'atu, mutum ya saki matarsa sakin da ake yi wa kome, saki na ɗaya ko na biyu, tana cikin idda ba ta fita ba, sai to ranta na dawo da ke ta kwaso kayanta ta dawo, ba ya da damar ya ce kuma wasan ki ban dawo da ke ba da wasan ki. Ina fatan kun bayyana, in dai kuna dawo da ke kare ka dawo ki an bayyana ku. Rawahu al-arba'atu min al-Nisa'i, wannan hadisi malama hadisi guda uku ne ko in banda Imam al-Nisa'i, wa sahahahu al-Hakim, Imam al-Hakim an-Naisaburi ya inganta ya ce hadisi ne sahihi. Malam ya lamba da kasa yake kala Tirmidhi hasanun gharibun wa kala Abu Bakr bin al-Arabi ruya fihi wal-ifku wa lam yasih shay'un minhu, wa Imam Tirmidhi ya hasanun gharib. Abu Bakar ibn al-Arabi al-Maliki kuma yace a ɗaya daga cikin riwayoyin hadisin an ce al-itku a madadin abada ar-raja'at, yace wa lam yasiha shay'un minhu, bai inganta ba ta ko ina haka shi ya faɗa. Wa qala ibn al-Qayyim kalamu al-hazli mu'tabarun wa in lam yu'tabar kalamu an-na'imi wan-nasi wa za'il al-aqli wal-mukrah. Ibn al-Qayyim yace duk mutumin da yake da wargi wajen faɗin wannan kalmomi, zancanta abin kirgawa ne a shari'ance, abin lura ne da shi. Wa in lam yu'tabar kalamun na'imi, duk da cewa zancan mai barci ba a kirga shi a shari'a. Mutum ne da mazajin barci yake da matarsa ya tsince ka da mazajin barci, zai yi wasu mulki ba da ka kuma ke wannati, ko mutumin da yake da mantuwa. Wa za'ilul aqli, ko mutumin da hankalinsa ya tsufe da barin jikinsa sakamakon farfadiya ko wani abu. Wal mukrahi, ko wanda aka tilasta shi ka auri mace, ka auri mace wani ba a san aurenta, yanzu da karfinsa ya ce ko dai ka fitina sannan ko kuma in kace ka, ko kuma ko ka sake ta ko in daure ka da karfin wuri, ko in baka sake ta ba sai na san mutuncin ka, sai garin nan ya gagare ka, sai an kore ka daga aiki, ka ne na kenan da wani babban jami'in gwamnati ka kare. To yanzu yake sai amfani da tsawar mulkin sa, ko mai kuɗi yake sanya amfani da kuɗin sa, ko mai sarauta yake sanya amfani da sarautar sa, sai aka kirawo ka aka ce ka sake ta, in ko ba haka ba kaza da kaza, sai ka ce na sake ta, shari'a ba ta yarda da wannan sakin ba. Sai in kana fati ka makanta baka akai. Ibn al-Qayyim yake waɗannan duk ba a lura da zancen su ba, saboda me aka yi da zancen wanda yake saki da wasa, amma ba a yi da zancen mutumin da ya saki da magajin barci, ko mutumin da ya saki lokacin baya da hankali, ko mutumin da ya saki da mantuwa, ko mutumin da aka turta shi da ƙarfi aka ce ya saki. Menene bambanci? Ba da ce wal farqu bainahuma, bambancin da ke tsakaninsu anna al-hadila qatibun lil-lafzi ghayr muridin li-hukmihi, shi wanda yake da wangi da ganganye amfani da wannan lafazin ya nufa lafazin saki din amma baya nufin ma'anarsa, ko ba haka ba, amma ya san kalmar nasu ce ya nufate ka, ya san kalmomin me suke nufi, sai dai a zuci shi da wasa yake bai yi nufin saki ba, bai ne ya fi saki ba a zuci, amma ya furta da baki dan wargi dan wasa, an gane ko, wa zalika laysa ilayhi, to kari a kuma ka baka dama ka yi wasa da kalmominka ba, kalmomin haifa naka bane, ba na gidanku bane, na shari'a ne, kuma ta tsora su dana ya amfani da su wajen ma'ana kaza, har kawai da dangantaka da zaka dafa ka amfani da su inda ba ni da ya kake nufi ba, wannan amfanin da kai da ganganci kan kalmar da ba ta gidanku ba ce ta shari'a ce, sai za su shari'a da zai tarba ka da mutunci, ko da baka nufa ta hukuncin ba, ina ka ta hukuncin ki cikin matsala, yace fa inna ma ila al-mukallafi al-atbab wa ila al-jari'i tartibu musabbabatiha wa ahkamiha, bale ki abin da yake sananne ne shi mukallafi an ba shi sababi a hannunka, amma musabbabat abinda in sababi ka za ya faru abinda zai haifu wannan a hannun shari'a yake ba a hannun mukallafi yake ba, ko mukallafi an ba shi sababi, kalma din ita ce sababin ne, sai in mutum ya faɗa ta sai ya faru, musabbabat din idan ka farka ta yiwuwar cikin kwarfin yiwuwar ka ba a hannun kai ba a hannun shari'a, in shari'a ta kalla ta ce ya faru to ya faru, in shari'a ta kalla ta ce bai faru ba to bai faru ba, wannan ba karamin mutum ne sai ibn kayyim ke fito ne, ina ba da gumin da kike ma'ana akwai asbab kuma akwai al-musabbab, sababin abu shine abin da ke haifar da shi, al-musabbab abin da yake haifuwa bayan faruwar sababi, yanzu idan ka ce na fi ce wannan sababi ne, me zai biyo baya, faruwar sababi shine tabbatuwar ne, sai to ita ce a ta baka wannan sababin a hannunka, amma faruwar abin da zai faru din wannan ba a hannun kai ba, a hannun ita ce ai, ma'ana in dai ka faɗa sababin to shari'a tana da ruwa ta ce ya faru, tana da ruwa ta ce bai faru ba, ko ka ni yata ko baka ni yata ba zan kuri a dariyar ka nan, na bin muku gani ba, in ga wannan ka ta ban nauku, fa innama ila al-mukallaf al-asbab wa ila al-jari'i tartib musabbabatiha wa ahkamiha, qatada al-mukallaf aw lam yaqsid, kin mukallafi yayi nafa wannan musabbabat din abin da ke haifuwa bayan an fata lafazi, aw lam yaqsid ko bai nafati ba, wal ibratu bi qasdihi sababa, abin da kuri aka ke kallo ba dai ya san kalmar kaza take nufi bai fada ya nufa ta kalmar ku to ba ruwan shari'a, kuma da faruwar abu sarkin faruwa a hannun da yake ba a hannun da yake, ko ka zo ka ce ba haka ba ita to ma za ta ce ai kafi, ni kuma na tabbatar maka da sababi musabbab, ina ba da gumayin da wannan hadisi duk da zancen da aka yi a baya, Tirmidhi ya ce sunan gari, Ibn Majah ya ce kaza da kaza, hadisi ne dai haka, aqallu ma yuqalu fihi hadisi ne haka, dan haka ana hujja, to malamin sun tsakani dan gane da tabbatar wannan hadisi, wannan kuma sai ke za mu dauki hadisin ana yana nan a zahirin sa, matakar mutum yake na aura maka shi kuma yake na karba, ko sun da ba su sai aure ko ba su ba aure ba, wannan dai mutum ba matar sa, matakar mutum yake na kike ko da wasa yake ta ta, matakar mutum yake na dawo da ke ko da wasa yake ta dawo ba halin yake aure wasan ki, haka wannan kuma malamin suka fi muku da zahirin hadisi, wadansu da cikin suka ce a'a lafazin kadai ba zai yi ba sai da niyya, innamal a'malu بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى, فاذا تلفظ باحد هذه الالفاظ الثلاثه فلا بد ان يصحب ذلك التلفظ نيه, ان اكو نيه تتلفظ wannan lafazin to abinda ake bukata ya tafi, bana in yace na take yana fata take a zuci, in yace na take ki bai nuka take ba ko da baki ya fata na take to ba ka take ina fata kun ita, amma dai kiyaye a zahirin hadisi shine aula, tafiya a zahirin hadisi shine aula, ina ba ta an fahimta ya fi karfi kwarai da gaske, dan ka iya cewa hadisi innama al-amal bin niyyat am wa hadha ka fala ta arba bin al-qas wa la ta tantara da zuma tsakanin hadisi qas da hadisi am, shi ba da shi to, amma idan ka ce a abin da mutum ya faɗa da bakin su za a lura da shi, akwai inda kuma kai ma ba za ka yi da wannan, ni ma ba zan yi da wannan, dan za a zo wajen kuskure mutum ya zo yana nufin ya ce da matarsa me yasa kike kaza, sai farat ba da niyya bai ce ya take ta, kaga akwai bambanci tsakanin ka faɗa da kuskure, ka faɗa da wata, ka faɗa da gangan da niyya, Allah ta gudana duk mutumin da ya nufa cikin lafazin dama yana nufin saki, kaga ita ta fi gaula ma ita duk mutumin da ko yake ce masa me za ka kai kaza, ko yake ce masa tafi gidanku, ko yake ce masa yau dai kun danta na kuɗi, sai bakin ku ya kuɓuce sai yake na su ce kai kuma yana ya dan bari kansa saboda shi kaga. Wallahi ba haka nake nufi ba, wallahi ba shi arshe na ne ya riga ta ku gobe ku kuwa. Ba da niyya ba, kuɗin da baka ne. Ina ba zan fahimta. Tunda su kullum baka ne ba su kuma kenan. A nan gurin ka ji niyya take da tafi. Eh, amma duk ba kuma dai ba ke ba, kuma kai ba ka ji ba. Ai ba ka iya idan mutum yake nasu. Ba ka da injin da za ka ce ya niyyata, a'a bai niyyata ba, a'a daga da yake da kuskure ya faɗa ba wasa yake. Duk ba ka da nufin wannan sai ke yi bayani. Ina ba zan fahimta. Kai dai zahirin kalmar kake. To a ina ne shari'a ta yadda take ka yadda da shi ko karka yadda da shi. Idan yake da wasa nake ba wani kana da wannan hadisi to ba ai ba su ba a wasa da wannan lafazin manzo Allah ya faɗa da ku guda uku wannan ba a wasa da ko ya ce da wasan gaba amma da yake kuskure nake to kada na ku ce wani a lalle ina nufin kuskure ya dana ai ba ka da nake ne kike ina ba ta ku bai da dana ku dai gaskiya zan ce shi ne da tsawon inganci tafiya akan doron wannan sai wasu in ka haɗa da niyya ko in baka yi da niyya wanda yi wannan a in dai mutum da wasa ya yi faɗi kalmar ba a wasa da shari'a kuma ina jin wannan bayani ne muna kai ma ayyawar ka cewa kai mukallafi an baka sabu ba amma musabbaba kuma suna hannuwa shari'a ita ce za ta tabbatar ko take tabbatar da abin da shari'a ta tabbatar da nan gurin a shari'a ya tabbatar da musabbabin bayan kai ka faɗi lafazin amma a wurin mutumin da ya faɗa sai ka kuskure duk da baka to kaga wannan shari'a ta tabbatar da wannan kawai ba sai da rabbana la tu'akhidna in nasina da kuma wannan hadisin da aka faɗa nan gaba da shi bayanin yana da matan sunan ta Aisha yana kuma da me yana da abokin wasan ta ita kuma sai abokin wasan sunan ta Aisha ka canza da sunan mana dan za ka ci Aisha din to dike da dan Fatima ko sannan kuma akwai ta abokiyar wasansa kamar shi da ita suna ɗan wasa ɗan kane ko ɗan wasa haka dai iyayensu abokan haifar juna ne to da ka'ida a ƙasar Hausa ana wasa da irin wannan ko mutum zai cewa matar ta ko yake mata kaza duk da cewa matar ta bace ba to kun yi kula tare suna kai da matar ta din ta asali Fatima da kuma abokiyar wasansa da suna Fatima daga can waje shi yana nufin wasa da wannan abokiyar wasansa ko abokiyar wasansa sai ce Fatima sai na kusa ta anta amma nun da wannan abokin wasan ce sai ke na ciki don bai jiran gaza shi ne ke tambaya to a wannan na tattata ta tsinta ta ku ko ba ku ba ba ta ku ku ba saboda ne aka jira ku ba daga da bai kai ne ba ta ba ko yanzu idan ita wannan din da ma ai zai kawo alaiha salat kalma ba ta fada kan wannan dan da ma ba matar ka bace ba in ko ba matar ka bace ba sai na tunke ba su ba abin da muke jin tsoro ga faɗa da matar da wasa ne da wasa ne yake ji wannan da matar ka matar ka bace kula gaskiya matar ka bace kula an gane ku kai anan gurin abin da zamu ce shi wannan wasan da muke yi tsakanin mu da abokan wasan mu zamu kai mata babu fiye shari'a al'ada kaga ba a yi dan nan gaskara ba ki san gidan wannan wasan dama babu dan kuna dan war dan kane kai da mace ko kai da namiji kace za ku rika wasanni irin waɗannan wannan bai dace ba babu shi a shari'a an gane ku saboda haka tana nan matsayin muharrama ka tunda a shari'a jahilata mutum ya aure ta idan matan su suka mai sai idan mutum yana da mata guda biyu masu suna dukkan su Fatima babba da karama yana nufin sakin babbar da yake Fatima sai karamar ta anka sai na fi yana tsammanin babbar ce a nan gurin za mu buniyar sa wa yana fata wajen saki amma ba za mu ci duka su biyu su da kuwa ba za mu ci duka su biyu su da kuwa babu da wata hujja game da wannan. وفي رواية لابن أبي من وجه آخر بعيد الطلاق والإفاق والنكاح وفي رواية دبان دب ابن أبي أتكين الكامل توتهن يا دبان أما هن بعيد يأتي أما ددن أتي الطلاق والنكاح النكاح والطلاق والرجع أتاك في الطلاق والإفاق والنكاح آخر لفظن الإفاق فأما أكون حديث دبان ونده إيما يأخذ الإفاق إذا مسيحة ينتبا وانسا باية دوار جباية دوار تنكي وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهم رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والإتاك فمن قالهن فقد وجبنا أولا حديث دبن نا الحارث بن أبي أسامة تغير حديث عبادة بن الصامت ألا قال الداد الرسل فيكما يأتي من ذن ألا نيتي جنما أن رفعه جمعنا أسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا يجوز اللعب في ثلاث ابو بدا اكو باشا حتى يوم وفاتكم الطلاق والنكاح والاذاب فمن قالهن دكن دي فتا سيدا تكن سو يتي ينا يدا وتا فقد وجبنا وسنده بعيد سيدا ينا حديث بعيد وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الله تعالى تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم متفق عليه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى أبو هريرة الله تكار الداء بريسي دقى من ذنب الله تكار منه تكار كبتا بريسي ياتي إن الله تجاوز عن أمتي الله ياي أفواز عن أمتا تجاوز بمعنى عطاء الله ياي رنجمي ياي أفواز مدى عن أمتا ما حدثت به أنفسها إذن أبن سكى لا برتا وزكى تنفسي zuciyar ka take kaza irin wasu zuci takawar zuci sai kai wata zuciya ta fadi kalmar take a zuciyar ko ba haka kamar yadda ba wani tunani wani wasu wasu ya jefo maka wannan za ka kula da kuwa wasu wasu nan ba a kawo mutum da ita khatir ba a kawo mutum da shi irin abin da ke kiftawa akan zuciya ba da niyya ba kalmar saki ta shigo kalmar bayar da yanci ta shigo kalmar aurarwa ta shigo kalmar karba ta shigo ina ba dan fahimta kalmar komai ta shigo ba da niyya ba haka abin ya zo ya gifta a zuciya to wannan abin Allah ya yafi malam ta'amal matukar al'umma ta bata aikata wannan abu ba au su kallin matukar bata zantar da shi a basu ba in dai a tunanin su ya kare ya faru ya kare to shi kenan ba a kawo mutum da wannan ina ba da fahimci wannan to anan gurin shi ne galibi malami suke fasara hadisin da cewa abin da ake nufi shi ne hadisin nafs zancen zuci wanda bai kai ya zama niyya ba ko kafir abin da ke nufi da kafir a zuci abin da ke gistawa a kan zuciya kamar wanciya kuma ya bauci to duk wannan ba a kama ta da shi amma idan mutum ya zartar salamin wal insan ko fihul insan idan mutum ya yalwata wannan tunanin ya ba zuciya ta dama bai kori tunanin ba ya karfi bakuncin wannan tunanin har ya faɗa a zuci yana mai sani kawai ya kulla niyya ya take ta kuma ba mutum ta abin da rige ya amfani da kalma don isar da zuciya amma sai ka saka ko da ba wanda ya sani tsakanin da ubangiji zai ce ya na da ban fahimta haka saka ka in ya tuwo da zunubi idan ya fi ne mutum ba ba zai ka ce in ya dawo da ita ba maganin ko me za ka yi amma ba maganin ko ba wai ya bai rashin ɗaukaka ba yana zuwa da su ba rashin ɗaukaka ba yana zuwa da su ba eh to tunda yani ya takara ba ina ya ga Imam Malik ne yake sa'an gure yake cewa da munafinci da kafirci da imani duk a yana jiki a jiki dan kafirai inda abinda ake lura da shi shine abinda harke ya faɗa banda niyyar shi da munafikai gaba ɗaya za su ji aljanna dan za su ga wannan dan Allah suka ce laka hadu innaka rasulun Allah ba karfan abin da ya bayyana ba kenan amma aziz ba da munafika ne inda Allah ya bayyana masa ne kula man ma billahi bil yawm al akhir wa ma hum bi mu'minin kada da wannan niyyar ta zo ta kafir sun da Allah ba duk da cewa harkan ya furta tauhidi da imani da aqida ne amma da ta fi din din da kai ne kawai dan ke tabbata yi amma aziz su kafir ne kin ga Allah ta faɗa fa sabab nifaqan fi qulubihim kada fi qulubihim la fi lisani ila yawmi yalqawnahu bima akhlafa Allah ma wa'aduhu bima qad yakun yaza Allah ta'ala ya lamu Allah wa lamu sirruhu wa najwahu wa anna Allah annahu yuhibbu dan Allah ya sirru ku ba tan bai gani da cikin ina da ba dan fahimta ko fa ku fahimta ku ƙara fahimta da kyau cewa abinda ake abinda nake nufi da wannan zance gurbadai da na karanto a wurin malamai abinda zancen ke nufi shine hadithun nafs zancen zuci wanda baka mayar da shi ya zama to azama ba niyya ba wannan ba a kama ba kuma la yatarattabu alayhi ayyu hukmin min al-ahkam zuciyar ka ta zance in take wanda zan ta maka in take wanda zan ta maka ta yanzu da zan ta wanda da ne zai faru yanzu da zan ce da ita ma take ya za ta fito niyya zan me zai biyo bayan wani mulkin da zai biyo bayan na take ya zan ji ko ki ya zan ba da wannan menene zan ta zuci amma idan ka kyale ki sai ta awwalu ila azma sai zama azma kai kai ai kana yin kaza kana yin kaza kana yin kaza ta kawai na yi da tabbata maka da wannan idan ka cigaba da zama da ita yanzu ta yi komi ne wajibin ka ne ka faɗa mata gaskiya na wata barbabiya amma na dawo ne dan fikir da yanzu kai ke nan saurana dan kuma da san kaya tai yanzu kai wannan ya zama duke to yanzu ba ka yanzu da ma'rufin au tasrihun bi iza da ga kike kafa kafa in kake faɗa har ka kai uku irin wannan duk uku ya tabbata amma tunda ita bata sani ba kwanciyar aure kuke ba ku laifi amma kai kan ka san me kike tsakanin ka da gurbin ku Allah ne ku sani gobe ya ba inda ita ne wannan wannan ruwa shi da shi kuma a hukunci dole mu tabbatar ma ƴaƴan ka ƴaƴan ka ne ba zuna kai ba mata ka yana farka ce ba zuna kai ba tunda mu mun san dai mu amma tsakanin ka da gurbin ku Allah ya san mutum ya ne ka zai ba shike nan yanzu mutane duk sun ji labari sai a yi hukunci idan ya zo labari ya sayar labari ya kai mutane a karnada ka ya sau uku ina fukin wanda a kuma da kari zama da karfi ta faɗa mata ba idan alkalin ji daga lannan zai raba daga lannan za a ce ko su za ta ba su zai gida ko kuma ta jirgin sai ta ji gida sai ta isa daga lokacin da kotu kasu lamita su gida daga lokacin za ta fara kirgin inda sai jini uku in tana da juna biyu kuma ta haifi cikin ta auri wani auri ingantacce kuma wani tattun yanzu ya taɓa saduwa da ita a auren in ya take ta sannan ya halatta ta sama wani in da aka aka yi ba da za ta kowa ok na kamar yaya kamar yadda yawon wani kasar ya kunda ka kusa cewa ya ajiye ta amma bai kala a kusa wasu kuma ya bada labari da lantin ya bada labari ya raba su ra'ayi da karfi da matan aiki da gasar da su cikin sabo yake a cikin sabo da yake da kuma yake ya san da wannan tsakanin da zargin gidan sa kalmomi da kuke gani ba wani misala ne ya halice mu da harshen da muke wannan zargin ba namu bane ba sai kalmomin abin da kuke gani kuma a cikin sabo yake sarrafa cikin kalmomin da muke amfani da su in kace kaza a kai an tana nan kaza in kace kaza a kai an tana nan kaza in kace kaza a kai an tana nan kaza kace kace ni kaza a bawa da malamin ki zan yi amfani da malamin na na ya za ki ga na na kaza da kuma kai ya wa alaikum salam wa rahmatullah wa ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala inna allaha ta'ala wada'a an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukribu alayhi rawahu ibn majah wal hakim wa qala abu hatim la yathbut wa hadithi an kai daga abdullah dan abbas allah ta kare da gari yake manzo allah sallallahu alayhi inna allaha ta'ala inna allaha ta'ala wada'a an ummati al-khata'a wan nisyana Allah ya dauke wa al'umma ta al-khata'a kukkuri wan nisyana da mantuwa wa mastukrihu alaihi da abinda aka tilasta su akai me yake nufi ya dauke wa al'umma ta ma'ana ya dauke wa al'umma ta zunubi dangane da abinda suke da kukkuri ko dangane da abinda suke da mantuwa ko dangane da abinda aka tilasta su akai shari'a ta dauke wa al'umma zunubi kan wannan kowane daya kullu fardin min asrar hadhihi al-ummah al-muhammadiyya iktarafa shay'an khata'an aw nisyanan aw kurhan la yatarattab alayhi duk wanda ya aikata wani abu mutum ne ko namiji bisa kure bisa mantuwa ko aka tina san cewa sai kai ko ubangiji ba zai kama da laifin wannan abin da yayi da mantuwar ko da kuran ko kuma aka tina san shi ne ma'anar ma ba kun bayyana da kyau ikina da malamai suke cewa me yake kira kawo wannan hadisi kare ka kafin haka malai ke rawa ibn maja ibn maja yarwa ko wal hakim da kuma hakim wa qala abu hatim radhi yake hadisin la yaqbutu wa bai tabbata ba قال النووي لكن ياي لمبا daga zaka قال النووي في الروضه امام النووي يقرا في الروضه الطالبين في تعليق الصلاه انه حديث حسن يجي حديثي ليه هذا بقى ما يتد مغنى ابو حاتم حديثي ليه هذا انغاني كو وقال ابن ابي حاتم كما يجي سالته ابي انه فانكره جدا لا تنبيه هجنا ده ولا حديثي في انكارته وقال ليس يروى الا ان الحسن عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مرسلا wannan hadisi ba rawi da gaban kowa ba sai ta hanyar hasan shi kuma daga manzon Allah abin da ya hadisi barka Hasan al-Basri ke al-Hasan al-Basri wanda kitabi ne yake manzon Allah ya ce kada ya dawo kina duka duka din da bai da annabi ba don kuma mun tarin ya dawo da shi to amma ban tafiya nan hadisin sahihi Allah ne ko wannan hadisi ne sahihi ko da kuma da bani an ganta shi cikin sahihun dan kafir ka cikin hadisi na 1731 hadisi ne sahihi كما وانا حديثي كنبي إن الله تجاوز إن الله وضع نومة الخطأ والنسيانة وما تفرق عليه إنه سكر فيه نفذ ذا مثل ذي دبا كنتا سنة رفنغو إليه بذيه بانجرا تركو حكم سوء على أخرى بانجرا يجيو حكم سوء دنيا سنة بطان كنتا إذا مثل ياسة الكلمة ذكرنا سنة حكم سوء من دنيا سنة حكم سوء على أخرى idan mutum ya faɗi kalma ta daidai tana da hukunci a nan duniya tana da hukunci a lahira kina ba da an fahimta to ko ubangiji ta ala ce ya yafi wa al'ummar ta abin da suka faɗa da kure ko da mantuwa ko kuma aka tilasta ta kai mutum kalmar da ya faɗi kalmar da suke akwai faɗuwa amma duka da mantuwa ko kuskure Allah ta gama sunan manzo ba da zai kama ba to amma idan faɗin wannan kalmar na haifar da wani abu na hukunci sai ka faɗa da kuskure hukuncin ya tabbata ko bai tabbata ba to anan sai suke sabani malamai sun yadda dukkan kalma komai muninta in dai sako ne akan ta kuma kada kai ka isa kuskure ko mantuwa ko aka tilasta ka to Allah ba zai kama ka da zunubi ba amma idan kalma ta shafi kulla aure ko kunfifi ba da yanci ko abin da ya shafi kulla kasuwanci ko warwarewa ko gina alkawari ko menene wani hukunci cikin mu'amalar duniya na iya kulluwa sakamakon kalma sai ka faɗe ka da kuskure ko ka faɗe ka da mantuwa ko aka tilasta ka akan ta hukuncin da yake na duniya mai tabbatuwa da wannan kalmar zai tabbata ko bai tabbata ba ga nan sai suke saɓani waɗanda suka ce zai tabbata waɗanda suka ce bai tabbata ba abin nufi idan mutum ya ce ya fi kyau ta sa mai kuskure duk inda ka ko mutum ya ce na aura maka abin da yake so yake na sanya wani ɗalibi a makarantar ka duk kuskure ya ce na aura maka kai kuma lokacin sai kare mutum ganin sa kace na karɓa an gane ko ko ji zai da Allah wani zan turo wani taliba a makarantar da zaka ga sai ke ma aura a madrasa ke ma kare da madan taliba sai ke ma aura a kusa kaje duk wannan an yi ne duka da ne ko dan nan ko da dan nan ko da an gane ko to saboda haka a irin nan gudan sai malamai suke sabani wannan duka ke hukunta hukuntan duniya kan za su iya jiran za su iya tasirin su zai bayyana ga kasuwa wannan kalmomi wadanda suka ce a'a waɗannan hukunta-hukuntan duniya hukuntun su ba zai zo ba kan wannan kalmomi abin nufi dai idan mutum ya yi saki bisa da mantuwa ko ya yi saki bisa da kuskure ko aka tilasta shi a kai saki ya zaku zantar da yanki ba su saku ba duk wanda ya saki laka sai ya saki da wani saku ba wanda ya saki da mantuwa ba su saku ba wanda kuma aka tilasta shi aka ce dole sai ya saki ba su saku ba babban rujin suka ce a'a da kafirci ba mutum ya furta shi in dai kila sai aka Allah bai karba ba cikin ya in wani ya ce dole sai ka kima ta kake kuma a cikin ya Allah ya mun kafara billahi min ba'di zalimi illa man kufira wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man karaha bil kufri sadran fa alayhi ghadabun min Allah wa lahu adhabun adhim an gane ku ma'ana mutum ne ya furta kalma ta kafirci da baka amma tsari ka ka ta ce ya kafita wato wallahi ba kun ko yana wargar dukkan mun da yake jiran towa saboda ko ya aka dole hannu nan ko aka dauke ko yana da ya kara sai hankali na ya tafi da shi da karatun jiya yana da cikin karatun da nake yawa halin sirri illa man kufira wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sabran fa alayhi ghadabun min Allah wa lahum adhabun adheem abin da idan an kula da mutum da ya dole sai ya saki ya saki sai ya saki an gane ko an kula da ka ko da karfin kuwa ko da karfin mu duk sai ya saki amma idan kika mun saki ka kula da ka sai ka saki ka saki ka fa kar wani zo ce mana mutum ka kula sai kin mutum yana iya kula da ka saki ta sai in ka gada an gane ko wani hadisi da Ibn Majah wal Hakim qala bu man da ga magana kan wani hadisi wa Ibn Abbas qala idha harrama imra'atuhu laysa bi jayyin wa qala laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana rawahu al-Bukhari an gabar da Abdullah ibn Abbas Allah ya kare da gare shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Abdullah ibn Abbas ke da kansa yace idha harrama imra'atuhu laysa bi jayyin idan mutum ya haramta matarsa ba komai shine malamin laysa bi jayyin ma'ana mutum ya ce da matarsa ke haramun ce a gare ni zamu dauke ni a matsayin hukunci Abdullahi da yake laysa bi jayyin ba komai bane ke suka ce ma'anar ta cewa ba komai bane ba laysa bi talatin wannan ba take bane ba kun gane ko ولمسلم عن ابن عباس اذا حرم الرجل امراته فهو يمين مكفرها عبد عباس يبدا كما روايه مسلم يتي اذا متين يتي da matan ka ke kin zama haramun akai na Abdullah da Abbas wannan dai ba take bane ba amma da huwa yaminun wannan rantsuwa ce dai dai yake da karan tsuwa ba zan yi kaza ba ne hukuncin ka yukaffiruha fi kafara da rantsuwa dine ke da mutune ko ba ko kuma ba tabbatu ko kuma kankan da baiwa mununa in ya kafin sai daga cikin ikon nan to sai azumi guda kamar da mujin fadiya mu salat ki ayya zalika kafara da imanikum idza alaktum tahdu imanakum kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun kula ba ta kun bayyana ko idan nan ne mun guda biyu da kula da abbas wadan kuma da mun kuma daukar da matsayin magana ke daya illa iya ka musulmi ya rubuto bangaren rabin magadar bukhari kuma ya rubuto rabin bukhari ya rubuto cewa idan mutum ya haramta matarsa akan ta ba komai na ala ba take bane amma zai kafara sai mutum ya rubuto zai kafara dukan ki dai ne wadan suka ce a'a wannan fatawi guda biyu daga Abdullahi da Abbas ya fa dukan fatawa a lokaci kuma ya fito wannan wadan suka dauka maganganu guda biyu ne suka ce bakan falanta bi sai yana mutum ba komai dan mutum ya ce matarsa ke haramun ta kai na to na farko ne kuma na biyu ko za ku komai a kansa dan wannan din da zai haifar masa da kafara ba wani rantsuwa kun gane ni ko akwai wasu wannan zancen cikin maruwa akwai kuma waɗanda suka ce a'a wato dan sukan suna a da juna ne idan ya zo ce laysa bi jayyin da yake gaban da yake matarsa haramun ce da yake ce laysa bi jayyin abin da yake nufi laysa bi jayyin ya ne laysa bi fara wannan ba take bane ba sai mutum ya rubuta tunda ba take bane menene ibn abbas shi ne kafara da rantsuwa yake kuma kuna da abin koyi game da rayuwar manzon Allah dan Allah da abin da ya fadonna to me yake nufi da kuna da abin koyi game da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malin yayin nan ba da kata qala Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum wa huwa al-alimul hakim ubangiji yace ya ayyuhan nabiyyu ya ce wannan annabi mai girma lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak dan da kake haramtawa abinda Allah kake haramtawa kanka abinda Allah ya halatta maka fi tabtaghi mardata azwajik kana neman yardan matanka wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum haqiqa Allah ya wadda muku kafara ranzo idan kun gaba ne ranzo sai ku yi kafara wallahu mawlakum Allah shine madadin sallamarku wa huwa al-alim al-hakim Allah shine al-alim al-hasani sana al-hakim ko mai hikima ya bayani yake wadalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam harrama ala nafsihi jariyatahu mariya abin da ya faru shine manzon Allah ya haramta wa kanta kuyangar samariya mariya kutiya ya haramta wa kanta ita saboda me da abida da hafa Allah ya gari daga rubu sun matsara manzon Allah sun kai su kana bini bini kana tare da mariya bini bini kana take ita har ma ne take da ibada idan ba ta aure ko wanda motsi da dangana tare da Mariya suka matsa masa lamba a kai, sai manzon Allah ya haramta wa kansa Mariya. An gane ko? لأنه جلس إليها في بيت حفصة في نوبتها. ما لك أبن دي بارو من ذا الله يادو لا ترد ماريا أجدن حفصة كما أولنا لا ننقوانا حفصة دي فارأته حفصة في حفصة جنس ترد ماريا على ننقوانا انت كما تنتو حفصة سوان جادا على بسانا دي كتلو بسم الله ماذا تنيني تا كودا لا ننقوانا انت نيدا كما نتو عندكو مينا داموا أما حفصة في الزادي لو فعتبت عليه sai ku zargi manzon Allah dan faɗa masa maganar cewa dan me zai zo ya kusance ta a ranar kwanan ta fa harramaha wa talaba ilaiha an la tukhbira ahada, sai manzon Allah ya haramta ta ce to dai ma dina haramta ta da Mariya, amma da Allah kin kula ko yana bani ba ya san sauran mutane su sallallahu alaihi wa sallam ita ko ta akbar aisha tibin talaba ta aisha la bani ai gore ga mun fadi da Mariya sannan ai kun da maka mutu ya haramta ta sai ta ma'adun shahid dai manzo Allah ya haramta akan ta Mariya, to da ya haramta akan ta Mariya din nan wannan haramcin da aka yi shi ne Abdullah da Abbas yake sai Allah ya sa masa suna rantsuwa dan da yake mimma tu harjina ma ahalla Allah laka, dan ne kike haramta akan ta abin da Allah ya halatta maka, mai abin da Allah ya halatta maka aunar ya Mariya ku yanga tantaji mara ba ta a jihadi kana nabi dan matan ka wallahi ga furu kada ka rabba Allah lakum dan dai Allah ya san, Allah ya san kafara dan ko da kada ka Allah ya rubuta muku kafara dan ko ko walwale dan ko ku ce tayi yin kafara, ma'ana yanzu ba komai duk da ka haramta akan ka ko ba ka ci gaba da kusantar Mariya babu wani haramci, da ba san haramcin ka bai karbu ba a wajen Ubangiji, sai dai fara da me ka je kai kafara dan ko dan yake fara da Allah lakum ta hallata ayyukan ku, Allah ya farlanta muku wato kafara dan ko. Ina fata kun fahimta shi ne abinda Abdullah da Abu Sulaiman da fadin salatar kana nasu jira bin Allah ko kuwa tun hasana tun liman kana Allah wala mala su zuwa kun gane wa fi riwayatin annahu harrama al asla aw kuma riwayata ake ya haramta akan zuma ne da anna baba azwajihi kanat tu'imuhu iyyahu fa tawafa ta'ibatu wa ukhra ala an yukrimahu bi ko an yakrahu bi, wato zuma ya kasance wata mace ta cikin matan su tana baki sai Aisha da wata matar suka hada kai kan zuwa su matsanta annabi har sai sun sa yami su zuma din nan duka da kuma aka ce suna fadin gaskiya hakuri makarin da ruwan guda da kuka dadin da wanda take zuma din da wanda take a'a ba zuma bace Mariya ya haramta wa kanta, in ma akwai ta kuka da wanda take wani abu ya haramta wa kanta sai yi bayani don duka kafin ko mu tabbatar da wannan inda take wannan da ba inda take ba, sannan menene tatakkiyar magana da ya kamata ka zanto sakamako na bayan taro cikin wannan hadisi. An gane ku? Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Aisha Allah kare ta a gare ta, Aisha tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yamkutu inda Zainaba binti Jahsh, annabi ya kasance yana zuwa ya zauna a dakin Zainab binti Jahsh, Zainab matar Zaid ada wanda daga baya da Zaid ya saki ta Allah ya daura aure tsakanin su da manzon Allah, balamma qada Zaid minha wa taran zawwajnaka likai la yakuna alal mu'minina harajan fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amru llahi maqbula, manzo Allah yana yakan zauna a dakin Zainab binti Jahsh ya ta zuma wa yasrabu indaha aslan yana kan zuma wurinta, fatawassaytu ana wa hafsa aisha tace sai muka yi hatsarin biwa wajen yi juna wasiya ni da hafsa an ayyatuna dakara alaiha annabi bal taqul inni la ajli min kariha mazabir, tace sai muka hada kai da hafsa cewa kin ga in ya zuba da dakin Zainab ya zuba dinki ce ina jin warin tafarwa, ni ma in ni zuba waje na zan ce ina jin warin tafarwa, wato zan ga wani annabi zan zuba a can daki a kan ta mazafir kin ka ci tafarnuwa ne, haka suka ce wazafi ne fa dakala ala ibidahuma, sai annabi ya shiga dakin ɗaya daga cikinsu fa qala lahu dhalika, sai ta faɗa masa haka fa qala la ba'sa, sai ce a'a babu wani nabi, sharifu asalan inda Zainab na ta zuma ne a wurin Zainab ibn Jahsh ɗan gidan Jahsh, walan abuda lahu ba zan kula da zuma ku da yau ba, fa nazala ta wannan aya ta fuka ya ayyuhan nabiyyu lima tu'arrimu ma ahallallahu laka ila qawlihi in tatuba ila allahi faqad taghfalu bikuma, har yanzu fa din Allah in tatuba ila allahi ka ga tatuba dawa dawa da Aisha da Hafsa, in tatuba ila Allah in kuntu zuwa ga Allah duka da wannan barna da kai fa kan tazakkuru kuma to hakika duka san ku sun tawassufa kenan sun karkata zuwa ga hukuncin Allah. An gane ku? Har yanzu wa idza atara an-nabiy ila ba'd azwaji hadithan liqawlihi bal taritu aslan, duka da har yanzu fa din Allah wa idza atara an-nabiy ila ba'd azwaji hadithan, kina lokacin da annabi ke sirrantawa wani tashi na matan sa wani labari shi ne labarin da ya fadawa ita, labarin da ya fadawa ita ɗaya daga cikin sunan cewa zuma ne za a dakin Zainab kuma daga yau dakin shafa lana uba alaihi ne asarran nabi rabata za su yi hadithan hadha huwa alhadith, hadha huwa alhadith alladhi asarra bihi nabi sallallahu alaihi wasallam ila ba'd azwaji. Kun ji hadisin Bukhari ne, ka ga nan da Bukhari sai zan magana. Bukhari ya rawaito wannan hadisi a babin, a cikin kitabu tafsir, a babin limatu hadithu ba annal nawaki, ya rawaito shi anan, kuma ya rawaito shi a cikin kitabu salat wajen limatu hadithu ba annal nawaki. Kumbani yanzu ne yana abin da manzo Allah haramta wa kanka zuma, haramta wa kai zuma din nan ya mai da zuma ta zama haram, a hukuncin Allah ba ta zama haramun ba. To tun da ta zama haramun ba, mutum yana da kuka da laifi, ba zai da laifi ba tun da halalta ne da haram. To tun da ya zama laifi ne, lafi cikin gari sai kai kaffara wadda ake yi ta rantsuwa. Kuna fahimtar duk wanda yau sai kai kaffara wadda ake yi ta rantsuwa. وقال النسائي امام النسائي يروي حديثه كي اخبرني ابراهيم بن يونس ابن محمد ارجو ان ديكي تيوا ان انس ان انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له امه يطوع ان كان له انس بن مالك يجي من الله يا كسن كينا ده وته كوين ده وته يجي كاكرتا kada nan da duk sunan kuyan garba falan ta zalti bi aisha wa hafsa, aisha da hafsa ba su guje ba suna yawa manzon Allah sari sun hura masa wuta kan wannan kuyan gar hatta harramaha ala nafsihi, har sai da ya haramta wa kansa ita. Fa anzala Allahu azza wa jalla, sai Allah madaukakin sarki ya saukar da fadin sa, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu lak, ila akhir aya, zuwa karshen aya. Wannan hadisi imamu nasa'i ne yake a kitabu iddatun nisa babul ghaira, babin da yake magana kan kifi. Haka imam al-Hakim ya rawaito shi a kitabu at-tafsir yake ala darta muslim. Haka abu ya bin makalisi ya rawaito shi cikin littafin al-muhtara. An gane ku? Ibn Hajar al-Asqalani yake hadisi ne mursal, sai dai ya takawwa bima sabaqa, akwai abin da yake kafa baki cikin abin da ya gabati, cikin ya faɗa abin da ya gabati cikin. An gane ku? Kun ji hadisi na biyu kenan, hadisin Anas bin Malik. Wannan hadisi dai yana da ƙarfi, ana aiki cewa dai sababin limata me ya haramta kansa kenan a wannan hadisi, kuyan ga haramta kansa. To tun da ya haramta kansa kuyan ga, ma'ana ta zama haram din kenan, ba ta zama haram ba. Don haka me abin da zai sai kafara, kafara ce ne. To wannan kenan shi ne abin da Abdullahi ɗan Abbas ke nufi, tun da kuyan ga ta yi kama da mata wajen kasancewar yadda ake sakar mata, haka ake sakar ne kuyan ga. Dan Allah ce da mummune wallazina hum likurujihim hazuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Tunda kuyan ga takarta ake mutum ya haramta wa kansa ita, to mata ma takarta ake mutum ya haramta wa mutum kansa ita. A ce abin da ke faruwa idan ka haramta wa kanka kuyan garka, a ce kai kafara, to haka in ba karka ma mutum ka haramta wa kanka, sai a ce kai ne kafara. Ina fatan kuna fahimtar abin. A wani riwayar daban wanda Imam Abiya al-Maqdisi ya rawaito a cikin littafin sa al-Muhtara, shi kuma ya kai kunshi daga Umar Allah ya kare da gari. Umar yake kana Nabi sallallahu alaihi wa sallam li hafsa, Umar ya ce da annabi ya ce da hafsa, la tuhaddithi ahadan, kar ki bai kowa labari, wa inna umma ibrahim alayya haram, mahaifiyar ibrahim yana nufin wa kenan mariya, mariya sarkiyya haramun ce a gare ni. Fa qalat atuharrimu ma ahalla Allah lak, ya yanzu ka haramta wa zaban da Allah ya halatta maka, qala fa wallahi la aqrabuka, an ke ne ban sake kusanta ta ba. An gane ku? To daga nan Allah bai sake kusanta ta ba. Ita kuma hanta ce ne kula ba ta yi zala bari, fa anzala Allahu azza wa jalla tarfa rabb Allah lakum tahillata aymani wallahu wala tuhun alimun hakim. An gane ku? Kun garwaye guda uku, amma dai da tabbi da sauƙi kuna tarayya da shi. Wa bi dalika da gaba ɗaya wannan zaman guda biyu, abinda manzon Allah ya haramta a kansa, kuma ya haramta a kansa kuma kamar da hadisin Bukhari yana, kuma ya haramta a kansa mariya ko yan gatta kamar da hadisin Bukhari yana wanda sahihi ne, ko kuma wannan hadisi da Abiya al-Maqdisi yana cikin littafin al-Muhtara wanda Ibn Kathir kan ya inganta cikin littafin tafsirin sa. To ka ga wannan tsakanin yan gada da abin da sunan malamai suke cewa, idan an samu tabbata guda biyu wajen saukar aya, kowanne daga cikinsu kuma ya zama mafi ne ƙarara ingantacce wajen e wannan mafi shi ne sababin saukar ayar, ba halin da rinjayar da ɗaya a kan ɗaya don kowanne ingantacce ne, to sai mu ɗauka duka guda biyun sun faru ayar ta sauka. Wancan ɗin ya faru na haramta wa kai zuma, wannan ɗin ma ya faru na haramta wa kansa don matanka, ma'ana ya nemi yardan matansa ne cikin abin da yake haƙƙinsa ne ya bar yar, amma cikin haƙƙin Allah manzon Allah ba ya neman ya bar kowa,
ko fahimta da kyau dan kar wadannan su je in kun tabbatar da wannan hadisin kun nuna yanzu Allah ma yana faɗa hukuncin Allah ya koma ba sun bada wadansu masu kokarin su aibata manzon Allah ko masu kokarin su inkarin hadisin su ne laji da hankali sai su rufe hadisin ta hanyar hankali to abinda manzon Allah ya nemi da mun tarmatar sa ai ba akan abin da ya hukuncin Allah bane ba maganar sallah bace ko azumi ko da kawo aikin hadisi magana ce ta bukatar kiyamati ya yadda ya barka dan a zauna lafiya da wadannan din ina fata an fahimta to tare da haka ubangiji da Allah sai ya dawo dai da shi kan cewa wannan abin da kai din bai kamata ba kamata ai karka haramtawa kanka ita ka dawo da ita dai zama kila ko na sarin sirri ta amma tunda ka riga kai dai abin bai zama haramun ba tunda ba wahayi aka ma kace ma ya zama haramun ba to tunda haka ne yanzu da yake zaka yi kawarware kafara to kuma an sanya manzon Allah a wannan matsayi dan ya zama samfuri ne da zamu warware kanmu idan mun samu kanmu irin wannan matsala ina fata kun fahimta kuma wannan ke nuna abinda Annabi ke faɗa akwai lokacin da zai faɗa abu da ijtihadin sa akwai lokacin da zai faɗa abu da fuskar wahayi idan Annabi ya faɗa abu da ijtihadin sa ijtihadi daban ba wahayi ba duk abinda Annabi ya faɗa yace kaza ko da ra'ayin sa ne matakar aya da fuskar ta ce bari kaza to wannan abin daga wannan lokacin ya zo ne ya zama shari'a idan Allah bai faɗa abin sai da sallan manzon Allah ina fata kun fahimta kada ki marbata azwaji wallahu ghafurur rahim kad faradallahu da kunta inda aymanukum wallahu alimun hakim dukkan mufassara dai wallahu malakum wallahu alimun hakim wa idha asarra an-nabiyyu ila ba'd azwajihi hadisa kina lokacin da manzo Allah ya sirrantawa wani bangare na matanta wani bangare to ko dai mutum ya sirrantawa har ka cewa na haramtawa kai na zuma ko kuma ya sirrantawa dai daga cikin su cewa na aya sirrantawa har ka cewa na haramtawa kai na ne mariya duka guda biyu kuma shari'a ta riwaya ta tabbatar da فلما نبأت به وأظهر الله عليه عرف بعضه على بعض وعرف بعضه وأرضى بعض فلما نبأ هذه قالت من أنباك هذا قال نبأ علي العليم الخبير duk wannan ana magana kan su wannan matan lokacin da ya fada wannan ke amma su fada kowa ta kyale hausa ta kyale kirji ta fadawa aisha Allah ta kare da aisha daga take kuma Allah ya sanar da manzon Allah ta fikar wahayi cewa abinda ka fada kace kanta fada nan fadaje ta an gane ko to manzon Allah kuma da yake bai kawar da kai ne bai zarge ta kan wannan ko ya fada mata kar magana ko kaza kaza ba ko ubangiji da Allah ya kaddar wannan abu ya faru idan annabta kuma za a ba mu hoton dabi'ar kamar yadda in dai ya zanto matan annabi sun su ne mafi tsaftar mata ga sun samu kan cikin tete ku ce cikin abin mai tafi kifi a ce matan mana yanzu kawai sai dai kawai abin da za mu ce matan mana yanzu matan annabi ba su je gidan boka ba matan annabi ko ba su yi kokarin kisan kai ba ba su yi tsafi ba ba su yi sihiri ba amma dai maganganu na fatar baki sun yi da juna ko ba a ɗauka abin a matsayin gaba da za a daina yin magana da juna ko wata ba ta shiga harkar wata dole abin aika kamar wani dafi ne idan ya dan motsa sai an ce to sai dai an jima ita ada kuma koma ga Allah wai ma yanzu ga naka ne ce ta nan gun fasa idan Allah ke ma idan ke dan ne kishin ke tsokaloki kika ba ta bakar magana kina jin ayyuka sifa kuma sai ki tana sai ki ta uzu billahi ne kisan ta a'udhu billahi ne kisan zaki dikin samu sai ki dawo daidai sai ki sai ya ba ta mai ka wato dai wannan na cikin abin da zai sa kada ma mutum yayi mafarkin wajen korewa mata kishi gaba daya ba zai yi ba tun da ga wadannan yadda amma su kuma kar mata su ce to ai mata iyayen mu mata nan da suke kishi balle kana mu bari mu ci gaba da yi irin naku da ba irin naku da ba eh sun tattauna da juna amma da karshe Allah da kansa yake in ta zuwa ila Allah fa kan sagar tulu kuma in kun zuwa ga Allah to suka san kuka zaka da kai wa inda zahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir akai aka musu wannan tsawon ba aka dakon da su cewa amma in kuka ji za ku taimaki juna a kansa in ka zahara alaihi in kuka ji za ku taimaka wa juna kun tarin lingi kan annabi ko ana hisakat ba ta akwai matan da ta haɗa kai ta haɗa miji kai ta ana hisakat to fa inna Allah huwa mawla Allah shi ne gudun cikin lamarin sa sai abu da dalilin ku da Allah wa jibril haka jibril ma yana tare da shi wa salihul mu'minin haka dukkan salihan bayi cikin mu ne suna tare da shi a wata fassara suka ce wa salihul mu'minin sayyidina Abu Bakr kenan wal mala'ikatu ba'da zalika zahir mala'iku kuma gaba ɗaya suna tallafa annabi kamar yasa har aka tsawa a tsara ku hudun tallaga kunna an yi bidilahu azwadan khairan min kunna ya kusata inda har manzon Allah ta ce ku ya kusata ubangiji da Allah ya musanya muku da dan kuma sun fi muslimat mu'minat qanitat ta'ibat abidat sa'iat tayyibat abakar da Allah ya musanya muku da wannan sunan kusa to wannan tsawon da aka muku sai suka dawo suka gyara sai aka kyale su sai suka rantsu sune muslimatin kana dafin ta ibadatin abidatin sun kuma sune sa'iatin sun kuma sune tayyibatin sun kuma sune abakar sai suka kwace safar wanda za a canja da tutun, sai suka zama sune tutun ba a canja da tutun ba, da haka suka zama sune matan ka a duniya kuma suka zama matan ka a lahira sallallahu alaihi wasallam. Shine rabota da take kada cikin ikon Allah, ai har hamsa manzon Allah ya taba sakin ta, hamsa bint Umar manzon Allah ya taba sakin ta, Allah ya tulo malaika jibril ya raji'iha fa innaha qawwamatun sawama, haka cikin manzon Allah mai yadda ita tana yawan azumin nafila tana kiyamul layl, manzon Allah ya dawo da ita. Ina jin da yanzu wannan alhamdulillah cikin yankin Allah ga shi buzurin mara muke amma ya zama dan haske mun dan fahimci ko da wani dan bangare ne cikin farkon surar jari. Sai mu koma kan ruhin hadisin, mu hadisin Abdullah dan Abbas kenan, idan harama imra'atuhu laysa bi shay'in, me ma'anar laysa bi shay'in muka ce bai zama take ba, sai yace la kadkana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, hasana me yake nufi da wannan, sai mutun yayi kafaratul yamin saboda fadin da Allah ya kiya da manzon sa kadafar Allah da kunta illata imanikum, yasa ce wani muslimin an ibn Abbas idan harama ar-rajulu imra'atahu fa huwa yaminun yukaffiruha, zai yamin wato rantsuwa ce da haka zai mata kafara kin. To anan gurin ga gane akwai bambanci tsakanin ka ce in ne ka zaki haramun ta kenan ko kin zama haramun kaina, fadin wannan kalmar kadai ta harim ne, ta harim din ba ya mai da ita haram, hukuncin su shine kai kafara ka rantsuwa ko. To amma zihari fa shi wannan da bayyane dan kar wani ya hada alaka tsakanin wannan da zihari, zihari yana da lakabin sa anti alayya ka zahari ummi, ke din nan kamar gadan bayan mahaifiya ta ne, kaga anan gurin ba wai kira haramun kadai ba, sai ya katanta ta da mahaifiya ta, to kaga wannan da ba wanda yake haramun ko ai kawai ya faɗa haramun ne ba tare da kasancewa abin da mahaifiya ba, da haka zihari daban wannan daban, zihari shi ko babu zai zo nan gaba za mu bayani akan sa, amma wannan haramci ne mujarrabul tahrim ne kadai wanda laysa lahu alaqatun bil jihar, bai da alaka ko dangantaka da zihari. Wa an aisha radhiyallahu anha أن ابنة الجوني لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بعظيم إلحكي بأهلك، رواه البخاري. أنك لقد قالت أن الله سكاري تأغريك تتي أن ابنة الجون ابنة الجون وتما تاتي لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني عند أكسك تيتون النبي ودنا منها النبي يكسن تيتا يجي يكسن إيتا فقالت تيتتي أعوذ بالله منك إنا نمان قرر الله لكي الله سليم لكي فقالت يمن ذالتي لقد أرسي بعظيم إنا مزالي لبابن أبن نيمان سلي إلحكي بأهلك شبه إلم رواه البخاري بخاري رويته mana ya namba da kasa taqaddama anna ismaha amra ya gabata abaya cewa sunanta amra wa qad sahaha al-hafiz fi al-fath imam al-hafiz fi al-fath al-asqalani ya inganta annaha umayma bint nu'man ibn sharahil sunanta umayma yar gidan nu'man ibn sharahil al-kindiya yar bani kindati wa kanat min ajmali ahli zamaniha ta kasance tana cikin mafi kyawun matan zamaninta fa qila laha sai aka ce da ita innaki inista'azt minhu hina yadkhulu alayki hadithi indakum hadithi indakum wai aka ce a rubuta ba ke mata sada ci taula annabi sai wadan kuma ta kun suke mata kishi ba ta so da aka ce kin san abin da annabi ya fito a duniya a daren farko yana shiga da wurin ki ki a kun billahi ki ci annabi ya fito sai aka ce da ita inista'azt minhu hina yadkhulu alayki حبيبي عندك ان دي شيكه تي اقول بالله لو كنت دي بقولي انت زكي داتي ده بمن مصاي ورنسا ففعلت سي كنت تي هكا النبي كما صلى الله عليه وسلم قال لقد اوصي بي ابي كنت بدي لو باب نيما نيمان طريقه الى جيد اهلي تبي جدون فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما خدعنا هذه يا عند الاباري يزو لين النبي يرين يودر ده اكوا وانت بغير الله قال سي تي ان من الصواحب يوسف سي كازن ما ابو ذا النبي كده mana wanda suka hada annabi Yusuf fakat har sai da yake magare shi ga kurkuku saboda da kai din yace ya rabbi tijna ahabbu ilayya mimma yad'una ni ilayya ya ubangiji idan kurkuku a sani furzik idan maza shi na fi kaunatuwa saboda abin da suke kira na gare shi wa illa tasrif anni kaydahunna in har baka kawar mun da kai din su ba ahabbu ilayya sai ka kafa zuwa gare shi wa akum min al-jahilin in kafa cikin jahilin su ba ka kai din su na girma kai din su ka dace da نص القرآن يأتي فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أما نص القرآن كما ذكرت في إنه من كيد كنا إن كيد كنا عظيم إن يني يواني بطل الله لني أورثاني أما أورثاني بك ما أظلم الإله كيدهن إلا لأنهن هن هن إذا أبنك دي بيميد كيد الفياد ما ضبطة كيدا سوء تسوني فا سوء تسوني kita sai mutum yana neman zuri, sun ba zuri suka yi su ba.
Umar dan Khattab ma kafa da kurkuri ya kawo cikin tafsirin da aka ce cikin wata riwaya da aka rubuta daga gare shi, yana cewa wajen fassara shayatun al-insu wal jinni, sai shayatun al-insu mata ke ya kace shayatun al-insu, sai ce mata ke da sunan shayatun al-insu. Har yanzu wata mata tana cewa innan nisa'a rayahinun khuliqna lakum wa kullukum yashbi samar rayahini, take ta sufa mata kamar kan sufaranni ne na kanki waɗanda aka halitte su dan ku, ɗaya daga cikin ku ba wani wanda baya son ya saki furan kanki. Kamar ranka ta wuce a hasa da kiban wuri innan nisa'a shayatinul khuliqna lana na'udhu billahi min sharri shayatin, mata dai ke da nuna ya ga halitte su dan mu, muna jin muna neman tsiri daga sharri shaytan. Wannan riwaya wallahi a'lam, da mata za a yi wuce bincike a ce ta ba'in ya ce da kira soso wurin bidiyo ya kawo cikin tafsirin su, cikin tafsirin su al'am an jami da akan Qur'an. Yanzu menene hikimar kawo wannan hadisi a nan gurin? Malin ya kawo wannan hadisi a babin suki saboda zancen ilhaqi bi ahli, shin idan mutum ya ce da matarsa ta fi gidanku yana ɗaukar ma'anar suki? Eh, a wani lokaci yana ɗaukar ma'anar suki kamar yadda ya nuna cikin wannan hadisi. A wani lokaci ba a ɗaukar ma'anar suki kamar yadda yake cikin hadisin Ka'ab da ke cikin Bukhari, Ka'ab da yankunsa guda biyu da su yakin Tabuka ba, da kowane daga cikinsa cikin su aka umarci shi an yi aka gula mar'atar hutu waye ne sun tuma tasa, da ya je gida sai ce ilhaqi bi ahli, kuma ya zanto ba take ba ne wannan. Wato kenan kalmomi ma da ake yin saki, wani irin kalmomi ne ake yin saki? Malamai sun yi saɓani dangane da kalmomin saki. Su ɗan zahiriya suna ganin kalmomi guda uku ne kawai in kai amfani da su suke tabbata, in banda su duk kalmar da kai amfani da ita babu take. Suka ce ko dai as-salatu ko al-firaqu ko kuma as-sarahu ko at-tasbih, sarahu ko at-tasbih dai abu ne. Waɗannan kalmomi guda uku suka ce da su Allah ya amfani wajen suke a cikin Qur'ani, banda su bai kawo ba kalma ba. Wal mutallaqatu ko at-talaqu marratan fa in takum ko fatallikuhunna li iddatihinna at-talaqu wa ma tasarrafa minhu kana al-firaqu, suka ce wa in yatafarraqa yu'minu billahi kullan farikuhunna bi ma'ruf tabatara aw farikuhunna bi ma'ruf farikuhunna ko al-firaqu, suka ce dikin ko kuma tafri' fa in takum bi ma'ruf aw ko kuma farihuhunna bi ma'ruf, suka ce in banda wannan kalmomin guda uku za a ta kalma da muke da cewa take. Wato kenan so idan an ce ila yi ahli da take gane ko da mutun ya nufi shi ka ko wannan zancen zahiriya sai abin da take gani da yawa. To waɗansu malaman kuma suka fahimci waɗansu kalmomi, suka ce suna fa'idantar da suke banda suke ma ɗin mutum ya faɗe su sun zama take ku, kamar mutum yake matarsa anti khaliya, sukan ɗaga kowa tare da ke anti suke shi ne khaliya, ko bariya sukan shi daga cikin barranta, ko anti hurra, ko hazliki ala gharibiki, duka da saɓani da malamai suke kan waɗannan kalmomi. Waɗansu suke suke uku ne gaba ɗaya suke suke ɗaya ne. To duka dai ba wata kalma da mutum zai faɗe ta ita kaɗai ta zama take uku, ko da kiyan nan kusa cikin kundin ku ba wata kalma a yo ko a talaka din ka faɗa wanda mutum ya zo da shi kace tallaktiki tallaktiki tallaktiki, ba je mun gama ba ya zama nawa ba kun je mun ga mun gama inda kun din zabi san ya yi tunda a riga mun yi wannan matsala. To shi kan talakan talaka ma inda zaka yi mai tafi dari maka ta bulaka ba ya ce ta bata yawan baki ka kuma dai ne. To balantana kuma a ce ga wata kalma kai ba ka sai ukun ba ma a ce ta zama uku ita kaɗai da kanta, anti khaliya anti bariya anti kaza, sai a ce kai ta zama ne take uku kalma wahida, wannan yana bukatar muraja'a, babu nufi a kansa ko da idi babu an fahimta da kyau. A tunkuli dai a wannan babi ne ake nufi kalmomi iri biyu ne, akwai kalmomi da ake kira alfaz waɗanda suke fariha kalala idan mutum ya faɗe su suna fa'idantar da kai, akwai kalmomi waɗanda suke alfaz ne gairu fariha luwaye da kamar wanka ne, in mutum ya faɗe su dan mutumin da yake nasi lafazi ne sarihi ba ya ɗaukar wata ma'ana ba saki ba an san saki ne ba wanda zai tambaye shi wani bayani, amma duk mutumin da yake je ki gidanku to yana bukatar a tambaye shi bayani me kike nufi da je ki gidanku, ita ce ta so nake ta tafi daga baya na je a cikin tamu ko so nake ta je ta yi hankali ko so nake ta je a yi mata faɗa ko wani abu makamantan haka, kaga ba saki ba ne idan ku ce a ina nufin na saki ta to ta zama saki kenan. Duk kalmar da take karar da ba idan ta saki to sunan ta saki, duk kalmar da za ta saki ma'anar saki kuma a wani lokaci take ɗaukar ma'anar saki to sai an nemi bayani daga bakin mutum. Kuma a nan gurin duk da cewa Qur'ani ya yi amfani da lafazin as-salat
ya yi amfani da lafazin al-firat, ya yi amfani da lafazin al-tafri da sauran waɗansu abubuwa makamantan waɗannan. Shi a gaba abin Imam al-Bukhari abin da yake cewa shi ne madadi ko ya zo cikin Qur'ani ko bai zo cikin Qur'ani ba, in dai mutum ya faɗe shi a yarensa wannan abin na ba da ma'anar sa kawai ɗan. Yo, in ba haka ba, duk da haushi zai fi matar sa, ba ta kuma kira. Wani ba haushi ne yake tashi ciki, yake tsallar ciki. Me yake cewa? Mafi, to a kai mafi yi cikin gudanar? Sai dai tsallar ciki. Ba haka kuma zafin Bukhari sun yi yanzu yalwa. Ike ba rabu, abin da duk mutum zai a fahimci ciki ya tafi. Sawa'un wannan abin zance ne, kamar da ke nasa ciki. Wannan abin rubuta ne, don sai da komai ba sai aka yi rubuta. Sai ya bayar. Ya ce wani abu ba abin da ke, ba aka karanta ta ba ne. Saki, ba za mu ce ai harshen ka bai faɗa ba, ba rubutun ka faɗa ba. Ko kuma yana tambaye da ya aka yi nuna shi ba ni da ke kan kan sai ne gina haka kuke da eh ko kuma yazo ya aka yi nuna sai aka yi kama kara ya karya duk wanda ya tunya da ka kawo ga sun tawa idan kun bata kai da mutum da kuke ba sun ji ka daga ayata ba haka sai ku video gare kike dan duk kalmar da zaka faɗa ka bada ma'anar take hausa ke garbanci ce platan ne iyamaranci ne menene duk abin da ka faɗa a duniya in dai ya bada ma'anar take kawai su zai wannan shine mazhabin Imam al-Bukhari da ya bada take kalmar ta amma duk abin da zai dauki ma'anar take dauke ta sabuwar ma'ana kuma to sai a tambaye mutum a ne wanda kake nufi idan yace take yake nufi in yace baya nufin take to wata kuma wa an Jabir radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam لا طلاق الا بعد نكاح ولا ابقى الا بعد ميت ان كتب ده جابر الله قال الداغري يجي منزان الله ياتي لا طلاق الا بعد نكاح باب سكي سي باين ان اوري ولا ابقى الا بعد ميت باب بعد انت سي باين كامل لكي متن ان بك ملكا باب بعد انت رواه ابو يعلى وصححه وهو معلول yace abu ya ala yarwai toshi yace ya inganta shi amma kuma wa tahawul hakim kai hakim ya inganta shi wa huwa ma'lul ma laita akwai illa cikin sa qala al hakim man ba da zaka kenan ana muta'ajjibun min sayfaini kayfa ahmalahu yace ina mamakin bukhari da muslim dan me suka kyale wannan hadisi laqad saha ala shartihi ba'dhan hadisi aisha ay wannan hadisi ya inganta bisa ga sharadin bukhari da muslim ta hanyar riwayar aisha wa jabir da kuma jabir wa ibn umara da abdullah da umar wa ibn abbas wa mu'adh da kuma abdullah da abbas da mu'adh wa qala ibn ma'in yace la yasihu an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi bai inganta daga manzon allah wa qala ibn abdul bar yace ruwayan min wujuhin illa annaha inda ahli al-ilm ma'lula arwaye ta hanyoyi daban-daban sai dai masana hadisi sun ce waɗannan hanyoyi gaba ɗayan su akwai illa tattare da su wa kana dar kutni yace as-sahihu mursalun laysa fihi jadid abin da yake ingantacce hadisi ne mursal babu jadid cikin sa amma dai duk gaba ɗaya in ka tattara maganganun malamai din da wanda Ibn Hajar ya kawo anan da wanda bai kawo anan ba hadisi ne sahihi la talaka illa ba'da nikahin babu saki sai bayan an riga an yi aure wala ittaka illa ba'da milkin babu kuma yanki sai bayan an riga an mallaki abu me yake wannan hadisi kallon yake ne yake idan matsala mutum ya tsuma ce kafin ya aure ta sun yi da mulu guda ji mazi ya abin yake ya ma zai yi kafin ya aure kamar misali yace inna auruwanci to ta fi yanzu ba wani baba wani bane amma ranar da duk na mallaki wani to ya yanki yanzu wancan rana ta talace ba amma ko da tsotsayi ko da kadara wa ubangiji ya sa in aure ta gobe to ta haka to sai malamai suka yi tsakani zantuka guda uku waɗansu suka ce in ka aure ta ɗan sakin yana nan ba ta saku ba auren ka yana nan kai ba ta saku ba wasu suka ce in ka aure ta ɗan lallai ta saku kun bayyana kaga wannan yayin sai waɗansu suka tsaya tsakiya sai suka ce a in dai mata kawai ya faɗa yake ranar da duk ya aure to matar ta saki to idan ya auren ba ta saki ba tunda ba san kowa take ba suka ce amma in ya ayyana wanki yake ranar da duk na aure wanki ta saki kuma sai kasance ita wannan wanda din ya aura to ta saki ba ko ranar da duk na aure da haukiya to daga nan ta saki ko ranar da duk na aure da yarabiya ko in yamuriya to daga nan ta saki ko ranar da duk na aure da lata suka ce to in ya aure a wata kabila da ba wanda ya faɗa ba matar ba ta saki ba amma in ya aure daga cikin wanda ya faɗa to wannan ma ta saki ko ranar da duk na aure a gari kaza to matar ta saki yace ranar da duk na aure a Lagos ta saki sai kuma dai aure a Maiduguri kaga ta Maiduguri ba ta saki ba kenan ranar da duk na aure a Ibadan ta saki sai dai aure a Kure kaga ta Kure ba ta saki ba kenan tunda ba a san garin ba har sai sun suka dara dan suka bada nan kenan dan duka guda uku, imanin suka ce tafi kokawar mahadan, imanin suka ce barkatuwa, imanin suka ce alƙawar bin tafsir. To duka dai zance mafi inganci. Duk mutumin da ce in na suke in na auruwan ku tafi ku, daga baya zai aure ta ku ba, saboda mai li'annat talaka taqaddama 'alan nikah. Ina fata mun ta dan sakin ya riga mai a yaran lokacin da kai sakin ba a daura aure ba, dan haka ba inda sakin zai auka. Sai kai aure bayan ka auren ko baka biyo baya da kalmar saki ba, aure na dan bai lalace ba. Ina fata mun ta. To kaga wannan shi dan wannan magana ta uku din nan wanda muka rinjayar ita ce za ta fi dacewa da asalin zahirin wannan hadisi. Da haka ban magana ta saba mata sai a ajiye ta gefe guda. Manzo Allah ya riga ya magana la talaka illa ba'da nikahin, bai ce ba kamar nikahin illa ba'da nikahin, sai bayan an yi auren sannan ake yin saki. Amma duk mutumin da yake kafin aure sakin ba da in zai fada. Haka kuma la itaka illa ba'da milk, babu yanki sai bayan an riga an mallaka. In ba a riga aka mallaki mulkin mutum ba dan da za a zuwa kuma yin saki. Kun gane? Wa akhraj ibn majah an al-muswar ibn makrama mithluhu wa isnaduhu hasan lakinnahu ma'lul al-aiba, yake ma'lul amma dai mun ga gaba da kan hadisin ai. Wa an amr bin sa'id an abi an jaddi radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yake manzon Allah tsara da mun tsara tabbata gare ki yace la nazara li ibni adam fi laqima la yamlik, dan adam ba zai ba san shi cikin abin da zai mallaka ba. Wa la itqalahu fi ma la yamlik, dan adam ba zai bayar da yanki ba cikin abin da bai mallake ba. Wala talaka lahu fima la yamlik, dan adam ba zai fuki ba cikin abin da bai ga mallaka ba. Kamar wannan cikin hadisi abin da ya kara a nan gurin bakanci, an gane ko? Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahahahu wa nuqila an al-Bukhari annahu adahuma warada fi sukan ki asahu ma warada, baka nufin hadisin ya zama ingantacce, a yana zama mu ingantacce kuma zai zama ba ingantacce ba. In da hadisi ba yi faile sai suka ce haza asaqu ma warada, suna nufin wannan na karshen ya fi dama dama amma ya ba ingantacce bane. Amma in sai ingantacce ne sai ba yi suka ce dukkan su ingantacce ne, suka ce asaqu ma warada, to lalle wannan na karshen bayan sun ce wata ingantacce ya fi sauran karshe. Kun gane ko? Wannan hadisi ne dai ingantacce. Hadisi na karshe wa an Aisha radiyallahu anha anan nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala رفي القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الهاتم وابن وصححه الهاتم هذا هو ابن حبان. وأن حديث من قال الله أن تلقي القلم إلى كم من أمه ما يبرك حتى يفرك يارو حتى يجرم ما هو كفي حتى يهنكل. فبعيك نجد أن تلقي القلم إلى كم ba za ku ce ba hukunci a kan maganin su ba, sai dai ku ce ba zunubi a cikin maganganunsu ko ayyukansu. Duk maganar da mutum ya faɗa cikin barci ko da ta shirka ce za mu ce ya zama mushriki, ko ta kafirci ce za mu ce ya zama kafiri, ko mutum yana cikin mafarki a cikin barci har sai ya faɗi kalmar saki. A ko wanda yake idan yana mafarki yana faɗa magana da alaji amma shi bai sani ba, to wannan za a ce sakin ya tafi. Ma'ana abinda wannan kalma take nufi ta an dauke alkalami akan mutum guda uku, mai barci har sai ya farka, yaro har sai ya zama baligi, a mahaukaci har sai ya yi hankali. Abinda ake nufi alkalami na zunubi, duk abinda inda a farke ne mai barci ya faɗa za a ba shi zunubi, yanzu ya faɗa cikin barci ba zunubi. Duk abinda inda baligi ne ya faɗa za a ba shi zunubi, yanzu yaro idan ya faɗa ba za a ba shi zunubi ba. Duk abinda inda mai hankali ya faɗa za a ba shi zunubi, yanzu mahaukaci da ya faɗa shi ba shi zunubi a kansa. Wannan suke nufi. Amma ba a nufin cewa duk kalmar da suka faɗa babu hukunci a kanta, ko kuma duk aikin da suka yi babu hukunci a kanta, ba zai yi ba. Idan mahaukaci ya zo ya kashe wani, ba a kai fidiya ko yana karɓa ba, ba ya da zunubi a wurin Allah, saboda kafara ba za ta hukunci ba, don shi ne janibin da ya sa haƙƙin Allah. Amma kafara ba a abinnan ba diya ba, zai biya diya. Tun da man biyan ko cikin dukiyarsa ko tare da dukiyarsa da wanda za a hara da biya, don kisa ne na kuskure shi da yan za a hara da biya. Ina fara gumbayin ta sai mahaukaci ya zo ya kona motar wani, ko ya kona gidan wani, ko ya lalata amfanin gonan wani, kona gona ko mota ko amfanin gona, zunubi ne wanda in ba mai hankali ne yana da zunubi a wajen Allah. Tun da ya zama at-tadbir, Allah ta wala ta gazinta da zidan ɗan rumu bazirina kanu ikhwanu shayatin. To amma in tun da mahaukaci ne baya da wannan zunubin. Amma tun da abin ya rata yi da haƙƙin wani fa, sai in wancan ya ce ya yi, in ya ce bai yaɗe ba dole sai an biya daga cikin dukiyar mahaukacin ko kuma dukiyar ƴan uwansa, magadan su su biya, dangin su su biya a madadinsa. Kuma ba dan gina fahimta da kyau. To haka yaro ƙarami, in yaro ƙarami ya zo faɗa kalmar zunubi ba zunubi, in yaro karami ya aikata aikin zanbi ba ido laifi, amma yaro karami sai ya dauki makami ya kace wani yaro dan uwansa, za a biya kuma dajiya ba, za a biya, amma za mu tuso ya kafara ta an yi dajiya dole ba dai ba, amma dai za a biya diya. Ko yaro karami ya dauki abin kai dai ya kona amfanin gonan wani, ko ya kona gidan wani, duk wanda aka na gida yana da dama ya nemi ahalin wannan yaron su biya, a je kotu su biya, yana da haƙƙi a kai na biya, sai ya ga dama sai ya yi. Amma yaron ba da gurbin cewa ya yi wani gurbin irin yadda in ba daliki ne, ina ba ta kun fahimta. To duk in mun fahimci wannan, za ka ɗaura wa yaro karami mata, aka ɗaura masa aure ne tun kafin ya kai ga balaga, bai balaga ba ka ɗaura masa aure, yana ɗan shekara sha biyu ko sha uku. An ɗaura aure yau wato da ina karfafa su kai hikima ya ce to na fiki. Sakin ya tabbata gudu ta fata ba. Shi ne ta karɓa kin da Ibn Hajar ke so. Ya saku ko bai saku ba, tunda an ce wuce alƙalamin an salatu. Ko ko mahaukaci misali, mahaukaci ne aka ɗaura masa, tun yana da hankali da aka ɗaura masa aure, da aka ɗaura masa aure sai hankali, matar kuma ce ita za su gaba da zama haka da Allah ba shi lafiya, daga auren suna nan, su tun da mahaukaci ne na shigo wa sarara sai ce na fili, ta saku. Ina ba ta yin bayanta, zance mafi inganci, cikin zantukan da zai karanta na malamai ba ka saku ba a wurin mahaukaci, ba ka saku ba a wurin mai barci, amma a wurin yaro da mai izi, yaro da mai izi, ta ka saku, yaro da mai izi shi ne duk yaron da zai iya bambanta mai amfani da mara amfani, ya gane cewa wannan zinari ya ce wannan garwajin wuta ne, ta haka in ka dace a kwano ta ce zagaba zai ɗauki garwajin wuta ba, zai iya gane bambancin launukan da ke tsakanin ja da fari da baki, zai iya gane wannan mamarsa sai wancan kuma kishiyar mamarsa, ko sa da kudin jama'a mu wayi nike ba a yi kuma ba su ba da shekaru ba cewa ga shekarun da yaro zai zama mai yi, malaman tarbiyya suna da kokarin su ce in ya kai shekara bakwai aka galibi suke faɗa, ba ma dai abin da suke nufi haka na zaman zargalin, in ba ka bari yara in shekara biyar ma suka zama mai yi, zama sun yi hankali sosai da wayansu ta yadda kai ba ku sai kai hankali in ba zama sun fita. An gane ko? Ma'ana dai ku gane abin da sa Ibn Hajar kawo wannan hadisin a nan gurin, yana nufin in sai daga cikin waɗannan yanzu jima sai su tasa ko ba su ku ba, magana sai ta tarba ki tsakanin malamai waɗannan suna ganin tasa waɗannan suna ganin ba su ba, da amma dai abin da malamai suke cewa shi ne idan abin da ɗaya daga cikin waɗannan yayi suka yi suka aikata yana da ta'alluki da zubar da jini ko lalata dukiya ko menene ta tarattaba alaiha akamuha na abin da ya shafi ramuwa, hukunci zai biyo baya na a ramuwa mutum da yadda aka kwana ko a biya biyar abin da aka ko aikata ko aikata, amma idan suka furta kalma ta kulla abu ko kuncewa, kullawarsu da kuncewarsu duk biyar mutabara kara, idan sun kulla sun ce sun ba ka aure ma ilimi ne, ma ku ce zai ce na ƙara maka aure da yata, ka ce na karɓa ya ɗauru aika ta mahu kuki ne, saboda ta fara kuma da haka in yake ya kake da wata kuma kina ina fata kun bayyana kai madan gine adeni ate ka sun dabu dun da aka rubuta kalmar salatin to ai kalmar da suke magana kalmar mu'akada tun da ni da ke mun yi dai da sai ko da gonar mutum za a biya to kaga da gonar misal kalmar da ake kan sokin yana ba ta ne kun bayyana inda hadisi yake ba ina ganin yadda zaka ce za ka mu da ta haka to ina din yau dai kan mutum ya lokacin mu karara a mun fara tsara mun ci goma yanzu kuma da mun ci goma ta kida tsara mun ci kudi ka ta kun goya ka da haka mutum da zai ka ci kudi kar mu san ba da kudi ka ta kada a ga ran mai ta ta gobe ko ba ta sai mu da ta haka dai kira Allah ayyuka amma mun ka fada ga mutum Allah ya kawo kada wannan kai kai Allah ya tafi
a dai ne ta ko mun yi abubuwa a kai shi kan dai ne to a kai shi abu da ba dai kan abun ba cikin wannan wani ya ci tawa ba ta ce ta ba ne ya ce ba ne da ba ne wanda ana ya ta tawa sai ka a lokacin da aka tafi kuma ya ci taba sun yi ba, don tafi da wanda ya zai lokacin da ya sa kuma sun ya gaya wa annabi yake mafi mai kuma ta yi tsaki suna kafi ya kace ta sannan kuma a kowace da wata aiki ya kan gudana a cikin da suke gudana a cikin kafa da kuma ta a amma ga duniya idan mutum ya ta kai sai nin abin da nin duniya tun ba tare da ya aika ta aiki ba ba zai iya zanga a duniya ba ba zai iya zanga a cikin ba duniya a kowace da wata sai an fara bayyana aiki kafin ya zama aiki
ka dena cewa ko zo ya zaka da hadisin mutum biyu da suka kace juna da suka bi annabi ta alqatu da maqtul fil nar da abin suka ce ma ba'dal maqtul azal qatil kuma ba'dal maqtul sai manzo Allah ya ce innahu kana harisan bani ya bani wannan ya zaka da wanda yayi niyyar aikata barna aiki sai Allah ta wani yujidihi bil hadil da ya aikata da irada din koyi Allah kuma zai ce muna zabin ali
wannan
yake
da ba'a eh eh amma kuma wannan ayyukan sun fi aikata wannan kamar
nan sai ina so in ruje maganar kare da kake cewa ba yadda za a aike ta bar ta hanyar niyya ta yin aikata yau kaga sai ka dakatar anan babu anan kuma da kafin ji hadisin jiya karatu jiya da duk ka kawo wannan ibrahim to sai ka nemi katin je kaji na tele
wanda hadisi yana magana cewa inda mutum ya kusa da ba a wata a takaice ba a amfani abin da ya
sai ni abin da aka bayyana a cikin wannan hadisi inda da ka fahimci karatun je kana na aka yi da babba wannan ikrarin eh na'am yayi mun bada ma yanzu muna fakai da suka kudurce rashin yadda da manzon Allah sun bayyana a cikin ayyukan su a baki zuwa suka suka ce na shaɗu innaka rasulullah amma Allah ya tsare ta su kuma zai kama su laifin suke kuma ya ta yi kula da bi afwahin ma laifa fi qulubi za a ba su hukunci mala da dan duba da zahirin su ya take ta bambancewa da hukuncin ba daga Allah da manzon sa bane ko da haka ba ta kuma kai a ra'ayin ka
ni
ya bayyana ga amma bai bayyana ba Allah bai sani ba idan bai bayyana ba to ba shike ba da hukunci ba to shike nan yanzu kai idan kace idan ya bayyana ta ku inda bai nawa ba ta ku ba ma'ana ubangiji ta Allah yana kama shi da abin da ya bayyana ka wanda bai bayyana ba shike nan shine ne sai baka fahimci hadisin jawa ba ka nan sai ka je ka sai ka tsaya din sai ka koma a gida ka tsanatsu sai ka ji duk maganar da na faɗa ba wanda na fito da ita daga aljihu na ni kadai maganar da na faɗa ta mamma Malik na ce a duba cikin littafi ayo tun ayo karatun yau na ce a duba cikin ne kaga sai ka hada da kasa dinya inda ta yi amma a kasa dinya na ce a karkashin fadin ba ka ba ka ba hun ba kan fi qulubihim ila yawmi al-qawl an Imam Qurtubi ya kawo cewa kun gurbe ne duki ya yi kuma ta fada ko injina Malik kaga ba na ce maka bane ba na faɗa maka fahimta da wani ba abinda ga mai suka da maka yasa ban jin nauyin dukkan magana in na san zan fito da ita in fadaita kai tsaye dan na ce in an matsa ni ga in za a duba ta yasa kuma a jiya nake zargin waɗanda za su ji magana ta su ce na ce kaza ba haka na faɗa ba jiya nace ya kamata su ce na ce wani ya ce to amma sun san na ce wani ya ce zargin zai koma kan wani kan wani to su kuma ba sa so koma kan wani kai tsaye ne suke so su zarga sai su ce na ce ni ku ba da galibi kuna na fito da su ba ko ba haka ba kuma da ka sa ku yi hakuri wani lokacin wata magana ita take sonar wata abin nufi a galibi waɗansu maganganun tana ta ƙara wani bayani zai ƙara fito da wuce shi tunanin zuci matakai gari guda hudu ibn mutayyib ya faɗe su na farko akwai khatir a larabci ana kiransa khatir abinda giftawa ya yi bai sa ba zuciya ya wuce ina fatan ka fahimta akwai abin da kuma yake zama fikir da yanzu zuciya sai zuciya ta karfi ba kuncin sa dan mintuna kadan amma sai tawatsar da shi daga nan gurin kuma abin akwai abin da zai zama irada nufi nufin bari zan yi kaza to amma bai kai yankakkiyar niyya da ba ta karɓa kowane irin na kaci ba daga nan na hudu sai at-tasmim wanda kawai zuciyar ta riga ta tsauri kaza ne lallai na riga na yanke kaza ne ba wani da da baya lokacin da tunani yake matsayin katon ba a kawo mutum da shi haka idan yana nan matsayin fikir ba a kawo mutum da shi haka in yana matsayin irada ba a kawo mutum da shi amma idan yana matsayin at-tasmim zuciyar ka ta makance akan dole sai kayi abin ka riga ka yanke ko baka aikata ba sai an kama ka da shi ka baka kaga ya ta daure ta kada ta ruhu lantan duk gaba da kake sa ka lalata maka wai ba sai in baka fa'ida ba fa'idin su in baka ruhu da duka duba ko duka ruhu abu ba ai yake nan wanda ajjala bi ke wanda ajjala kai an kabla awadi ya ko kuma girmani akwai kaida a wajen malamai suka ce duk wanda ya nemi a gaggauto masa da abu kafin lokacin sa ko ta ai masa hukuma ta hanyar hana kai abu yene suka ce kamar yanzu misali idan kana da mahaifi yana da dukiya idan ya mutu kana da rai kana da mijina gado to dan saboda san dukiyar sai kai kuma ka kashe shi dan yayi mazai mutu ba ba gado to shine manta a cikin shan tabla wani ko ko bi hirmani yanzu kai da ka tsaya ba ka ji bayanin amma yanzu kai abin nan sai dai wani lokacin kuma assalamu alaikum warahmatullahi lokaci ya riga ya ce sai Allah ya tabbata.